Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a Nomad download da kuma niya ha kuma ana iya samu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Su ko masu na'uran computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masare assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku yi cewa gwamnatin jihar Borno yau ne za ta fara jigilan mayar da yan gudun hijira a garuruwan su na asali kuma za ta fara ne da garin Bama sai kuma mu kawo muku shirin da rashin tai na Salu Garba daga nan mu kawo muku labaran da suka dauke hankulan jaridun Najeriya tare da baban gidan Jibrin sai kuma sakonnin da ku masu sauraro ko ka aika muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Rundunar sojan Russia ta ce akwai ƙwarya-ƙwaryen yarjejeniya da ke baiwa mayaƙan 'yan tawaye Syria da suka rage a yankin Ghouta damar ficewa daga yankin. Wannan zai baiwa gwamnatin Syria ikon baki ɗaya na dukkan ƙauyuka da ke kewaye da birnin Damascus. Bayan matakin soji na makonni 6 da ya kashe fararen hula 1,600. Yanzu 'yan tawayen ba su tabbatar da wannan rahoto da Rasha ta bayar, kada kuma babu wani bayani akan lokacin da za a fara kwashe mutane daga yankin. Farmakin ƙasa da na sama da gwamnatin Syria ke kaiwa akan Ghouta ya tilastawa dubban mutane arcewa daga gidajensu. Waɗanda suka gaza gudu sun huskanci ƙarancin abinci da kiwon lafiya. Amurka ta hana wani ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Asabar da ke kira da a gudanar da bincike akan yadda Isra'ila ta yi amfani da albarusai na ƙwarai a kan Falasɗinawa da suke gudanar da wata gagarumin zanga-zanga a zirin Gaza, a cewar wani jami'in diflomasiyya a kwamitin sulhu a zantawarsa da ya yi da kamfanin dillancin labaran Faransa. Hukumomin Falasɗinawa sun ce sojojin Isra'ila sun kashe akalla mutane 15 a ranar Juma'a, kana sama da mutane 750 ne suka jikata bayan albarusai da suka ratsa da su. A ranar Asabar, Falasɗinawa suka yi jana'izar waɗanda aka kashe tare da kira da su ɗauki fansa. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya jinjinawa sojojin Isra'ila da suka harbe Falasɗinawar, ya ce sannun ku da aiki sojojinmu, a cikin wata sanarwa da firaminista ɗin ya fitar. Ya ce Isra'ila ta ƙara ƙaimi da kuma tsayin daka wurin kare yaucinta da tsaron al'umman ƙasar. Falasɗinawa sun ayyana ranar Asabar ranar baƙin ciki ga ƙasar. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe mutane 18 a cikin wasu tashe-tashen hankula a wurare daban-daban guda uku a jiya Lahadi, yayin da sojojin India suka gudanar da wani matakin yaƙi da ta'addanci a yankin Kashmir na ƙasar Indiyar. Babban daraktan 'yan sandan yankin SP Vard ya ce mayakan sa kai 11 da sojoji uku da fararen hula guda huɗu ne suka mutu a arangamar. Ya ce mayakan sa kan da suka mutu a cikin wannan rikicin 'yan wata ƙungiya ce da ake kira Hizbul Mujahideen da kuma Lashkar Tayyaba, wato ƙungiya ne ko kuma dakaru na ma'abotan hanyar gaskiya. Amurka da Indiya sun ayyana ƙungiyoyin guda biyu a matsayin 'yan ta'adda. Vard ya shaida wa muryar Amurka cewa akwai yayin da ake yin wani shiri na farautar da 'yan sandan suka gudanar, wani ɗan bindiga ya mika kansa ga 'yan sandan. Vard ya ce matakin ya sami gagarumin nasara a cikin 'yan makonni. Mayakan ƙungiyar Al-Shabab sun kai wasu hare-hare guda biyar bisa tsari a sansanonin sojojin Somalia a yankin ƙasar da ake kira Lower Shabelle, kuma akalla mayakan sa kan guda 12 ne aka kashe, kamar yadda shaidu da jami'an gwamnati suka yi bayani. Jami'an Somalia sun ce an tarwatsa wasu motoci biyu da aka dankarawa nakiyoyi a jiya Lahadi a sansanin dakarun Afirka da ake kira AfriSom na takaice a garin Bulamara mai tazarar kilomita 110 daga kudancin babban birnin ƙasar Mogadishu, kuma babban gari ne a cikin yankin. Nan da dan mayakan ƙungiyar na sa kai suka bar wa sansanin. jim kadan bayan harin farko sai wata karamar motar bus ta tinkaro wani sansanin Amisom dake kusa da kauyen Goldwin ta kuma tarwatse a wannan wuri
na murya Amurka. Yau ne aka fara jigilan yan gudun hijira a jihar Borno domin su koma ga ruwan su na asali kamar yadda Haruna Dauda Biyu ya aika mana shi a cikin wannan rahoton.
A yau Litinin 2 ga watan April 2018 ne dai ake sa ran soma jigilan yan gudun hijira kashi na farko daga garin Maiduguri don komawa zuwa garin Bama, garin da ayan kungiyar Boko Haram suka daidaita tun a ranar 1 ga watan September 2014. Garin da Bama dai da ke da tsarin kilomita 71 kai ya fuskanci hare-haren yan kungiyar Boko Haram wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raba su da mahallansu sakamakon cillawa gidajen mutanen wuta lokacin da rundunar sojan Najeriya ke kokarin fatattakan yan Boko Haram din daga cikin garin da suke kaka gida ciki a baya. Sanadiyar gwamnatin jihar Borno ce ta riga ta gama kintsawa don soma jigilan yan gudun hijiran rukuni na farko zuwa garin Baman a wani yankurin gwamnatin na kokarin rufe sansanonin yan gudun hijira da ke fadin jihar baki daya. Alhaji Usman Jidda Shiwade shine sakataren gwamnatin jihar Borno da kuma ya mamane ma labarai bayani game da shirye-shiryen komawa yan gudun hijiran Baman kamar haka.
To alhamdulillah yanzu muna shirye amma mai da su diga nan kuma za mu fara mai da mutanen Goza da sauransu insha Allah kafin dai May 29 da za mu mai da sauraron su. Biyu ga watan April za a fara da kadan-kadan anguwa haka za mu yi da su.
Honorable Abacha Tau Muhammad dai shine shugaban kwamitin sake tsugunar da waɗannan yan gudun hijira da gwamnatin jihar Borno ta kafa.
To alhamdulillahi a yau dai muna kokarin mu ga mun mai da su ba don komai bane ba don karfin hali ne saboda federal government da muna cewa zai zo ya taimaka mana. Ba shakka akwai halin taimakon da aka yi ko ban san dalilin siyasa bane ko wani abu bane wayannan taimakon ba mu same shi yadda ya kamata ba. Kaga yanzu muna so mu koma duk wanda kuke so press su je su gani hanyar bama ta samu matsala ta kakkaru ta fofoshi gaba ki da yanzu mutun zai tafi ga yanayin tsaron nan hanyar har yanzu ba ta samu shimfida ba wanda muna gani yau a presidential initiative bama initiative za ta yata zo ta taimaka mana ta sa mana kwalta akan hanyar nan ko da za a yi lane ne zai dan taimaka insha Allah.
Honorable Usman Zana dai shine commissioner ma'aikatar kananan hukumomi da masarautu wanda kuma na tambaye shi ko an samu daidaiton al'amura game da komawa na al'umman garin Baman ga dai abin da ke cewa.
Alhamdulillah magana masala babu mun dauki matakai yanda ya kamata saboda a mayar da mutanen nan. Ka gani jihar Borno ta sai abinda ake kira excavator sabobi har guda hudu yanzu haka sun dawo muna so mu zagaye garin da sauransu. So kaga duk dai matakan da ya kamata mun riga mun dauka domin mayar da mutanen nan a rukuni.
Akwai wannan batu wanda yanzu shine zan ce kusan akan gaba batun ruwan sha. Ya kake gani wannan batun ruwan sha ne za a iya magance shi ganin cewa mun zaga kusan bohol na hudu duka babu ruwa a wannan lokaci.
A ba wai babu ruwa bane akwai masaloli kanana irin nasu injin kuma gwamnatin jihar Borno ta cire kudi yanzu haka ana saya kayan yau wannan kafin a tafi insha Allah za a ka.
To kowace matsala za a ce gwamnatin jihar Borno ta fuskanta a lokacin da take sake gine-gine da gyara gidajen da aka lalata a garin na Bama ga dai commissioner ma'aikatar sake gyare-gyare da tsugunar da jama'a wato professor Babagana Umar da abin da ke cewa.
Babban matsala mu shine rashin gas. Mutanen garin sun yi mana sata. An sata mana kwano, katako, abubuwa da yawa kuma an hada baki da masu aiki sun tafi da kudin mutane. Shine babban matsalarmu. Matsalarmu biyu rashin kudi. Kaga wannan aiki da muke in ka zuba kashi 100 da kashi 98 kuma kashi 99 gwamnatin Borno ne take ina kudi ba mu da rabe ne mun sha wahala amma alhamdulillah gwamnati federal government da sojoji sun yi kokari in ba don saboda su ba da war haka ba za mu ya mu fara gine.
Ana da yaso masaran jigilan waɗannan yan gudun hijiran ne a yau da kimanin mutum 5,000 don koma zuwa garin na Bama. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To ma da lagai da Haruna Dauda Biyu a cigaba da shakatawa da wannan faifan.
Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata. Najeriyar mu ce kar mu bar ta ta wargaje. Najeriya ƙasar mu ce mu yi reno saboda ƴan baya. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata.
To madalla har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogwa ce karfe 3 na tsakar dare da minti 10 ga kuma shirin mu na gaba
kudi a kashe ne su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
masu sauraron mu assalamu alaikum daga nan birnin Washington DC ni Salo Garba ke muku maraba da shirin da rashin tayi to har yanzu muna tare da bakon namu Dr. Lawan Yahaya Habib na kwalejin kimiyya da fasaha na jihar Kano. Makon jiya kun so majin firarsa da wakilin muryar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari akan kudirin gwamnatin Birtaniya na barin ayi kasuwanci da takardar kudin naira a kasar ta. Yau bakon namu zai dora daga inda ya tsaya makon jiya ga Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaba da firar.
Wasu na da fargaba cewa wannan tsarin kamar za a iya cewa watakila yana da wani abu mai dogon zango wanda ba lalle yanzu a gane ba cewa kamar Najeriya ita Birtaniya tana so ta ci gaba da hulɗa irin wacce aka sani ta bawa da kuma mai gidansa misali tsakanin su da Najeriya. Ba kwa gana akwai abu mai kama da wannan watakila idan tafiya ta nisa?
Kowace ƙasa musamman ita Najeriya da ƴancinta da kudadanta kowace ƙasa tana laruwa da wata ƙasa akan abubuwan da take da bukata kuma Najeriya ko ta harkar kudi ko ba ta harkar kudi ba tana laruwa da Ingila da waɗansu ƙasashe akan waɗansu bukatunta na yau da gobe kuma yanzu ƙasashen duniya masu ƙarfi su suke faɗa a ji wannan abin da zai taimaka Najeriya shine kawai idan an zo inda kamar majalisar ɗinkin duniya ko wani harkar kasuwanci Birtaniya za ta yi kokari ta kare muradin Najeriya saboda muradin Najeriya nata ne ƴan kasuwan Najeriya a can suke mu'amala kuma tattalin arzikin Najeriya yana amfanar ƙasarta wannan zai sa abin ya dada bunƙasa diplomasiyar su ta samu daidaito to iya kokarinta za ta ga cewa ta kare wannan muradi nata a ƙasa Afrika da Najeriya.
To malam kenan wannan bai da nasaba da abin da ake kira kamar globalization wanda aka ce shi imperialism da colonialism ne duka suka haifar da shi misali da an yi mulkin mallaka kuma daga ba aka zo aka yi tsarin na kuje kuna cin gashin kanku amma dai muna kula da ku yanzu kuma ga tsari na wannan globalization din da aka hau.
To ai dama haka ne ai shi globalization din da ake cewa wato duniya bai daya. Ai ci gaba ne da mulkin mallaka a fakaice saboda duk sanda aka ce zo mu tarayya da kai da mai karfi da mara karfi aka ce mu zo mu yadin kai to mafi yawa zaka ga cewa mai karfin shine yake danna mara karfin kuma shi mara karfin zai bi tsari na mulki da tattalin arziki da siyasa na wanda ya fi shi karfi ko wanda da'i mallake shi ya bi shi a cikin ruwan sanyi a ce mai yabi ya bar nasa tsarin ya bar tasa al'adar ya bar tasa yanayin tattalin arzikin wannan yanzu duniya ai da wannan duniya bai daya ai sabon tsari ne baimakon a zo a ce da a mallake ka da yaki da makamai da sauransu sai a mallaki siyasarka a mallaki tattalin arzikinka a mallaki zamantakewarka da tunaninka wanda shi manyan kasashen duniya suke
to malam wannan yana nufin misali kenan watakila nan gaba wannan abin zai zama kaman gasa ne kenan a tsakanin kasashe misali masu karfi tunda akwai kaman gasa tunda watakila wannan tsarin kamar yadda ka faɗa yana da nasaba da yadda ita Birtaniya ta lura kasashe irin su China da India watakila suna tasowa suna nema su mamaye Afrika misali
ai ba bai a wani lokaci bane a yanzu ma ai gasa suke yi kasashen duniya manya suna gasa musamman yanzu idan ka duba siyasar duniya tsakanin America da China zaka ga yadda China take kokarin shigowa Africa ko Tillerson da yazo sakataren America da yazo wanda ba karara ya riga ya fada cewa su daina bin China ba taimakon su ba kasashen Africa na taimaka ba su America su ne wato siyasa ce ta yadda China take karfi ta zo take gine-gine a Africa take bada bashi mai sauki fiye da manyan bankuna na duniya da turawan kasashen turai da America suka rike suke bada banki bashi suka masu ruwa da yawa China ta kafa irin nata bankunan da hadin kai waɗansu kasashe masu tasowa suke bada banki bashi mai saukin ruwa da sauransu wanda yake karkatar da akalar kasashen Afirka zuwa ita Najeriya zuwa can. To wannan shine yake tsorata kasashen duniya. America tana ganin haka, ita ma Burtaniya tana ganin cewa idan lokaci yayi nisa kasashen China da masu tasowa wannan BRICS countries irin kasashe irin su Brazil, irin su India, irin su China, irin su Russia za su zo su samu karfin fadi a ji na tattalin arziki da siyasa da zamantakewa a kasashe masu tasowa fiye da ita. Saboda haka wannan tuni an riga an fara wannan gasar a junan su, kuma babban inda suka fi maida hankalin su kasashe masu tasowa waɗanda suke da albarkatai na ƙasa wanda za a iba cikin sauki a juya, da kuma waɗanda suke da kuɗin da za su sayi abubuwa su sana'antar, kuma su ba za su iya sana'antar da komai ba. A cikin ƙasashe irin waɗannan Najeriya wadda ba ta sana'antar da komai, take shigo da komai, ita ce ɗaya daga cikin amarya da waɗannan ƙasashe za su dinga ƙoƙarin su fincika ta da sauran ƙasashen Afirka da suke da albarkatun ƙasa da kuɗi, da kuma su ba sa iya sana'antar da wani abu sai dai su saida man nasu da koko ko su saida albarkatun su na ƙasa su samu kuɗi da za su yi su kashe a waɗannan ƙasashe da suke su kuma manyan ƙasashe masu masana'antu wanda su suke gasa da junansu.
To dan haka kenan akwai yiwuwar cewa wannan salon gasar na amfani da kudaden naira a kasar Burtaniya, watakila su ma kasashe irin su China din da sauran wanda suke gasa da Burtaniya, watakila za su iya daukar sa kenan.
A su ma za su fito da su salon, ai kowa zauna yake ga wani salo zai fito da shi wanda zai ja hankalin wanda yake so ya tafi tare da shi. Misali, ai China da ta fara shigowa kasashen Afirka ba gaba daya majalisar su ta zama ta EU, ai gina musu ta kyauta, kuma ta shiga kasashe da yawa take yin waɗansu ayyuka, tace kuma kudaden ku da kuke nema bashin da za a baku mai wahala, mu za mu baku cikin sauki. A duk wannan hanya ce wato ta tsari. Ita kuma da Burtaniya ta gabata yau wannan ba sai ta fito da wannan, ta fara daga kan Najeriya. To su ba sauran kasashen za su rika tunanin me za su yi su ji hankalin kasashen Afirka da Najeriya wanda zai sassauto da wahalar cinikayya a tsakaninsu ya ba sauƙaƙa yadda hankalin zai tafi. Mu dai kasashen da ba mu ci gaba ba, muke tasowa, muke da yanayin albarkatun ƙasa na arziki, ba mu san yadda za mu yi amfani su ko mu sana'antar da su ba, mu ne abin da ake bege yanzu ake nema, kamar yadda da aka rarraba kasashen Afirka abin da ake kira scramble and partition. To yanzu kusan shi ne ya daɗa dawowa, amma a wani yanayi na siyasar duniya na kowa ya binciki rabansa ta hanya wato mafi sauƙi a siyasance da kuma cikin hanyar diplomasiya su haɓaka nasu arzikin da tattalin arzikin.
To kenan malam, a baya ɗazu ka gaya mana cewa idan wannan tsari da aka bullo da shi ba zai yi wata takara ko ba zai daga darajar Najeriya ba, a darajar kudaden Najeriya na naira ba, saboda ba ma sana'antar da komai a nan kasar, ma'ana muna fitarwa kasashen waje, can ne dai suke sana'antarwa, mu ko muke saya muke amfani da shi. Zai yi wuce nan misali nan gaba idan aka ci gaba da wannan tsari, watakila da Burtaniya ta bullo da shi za a dinga yin sa, kila wasu kasashen masu ara siyasa su ci gaba da yi. Idan aka samu wani lokaci zai yi Najeriya idan ta fara sana'antarwa wannan ɗaya daga darajar kuɗinta?
Ai da ba kullun abin da ake duba a sha'anin tattalin arziki shine idan ƙasa tana son kuɗinta yayi daraja ta sana'antar da abin da waɗansu ƙasashe za su buƙata. Da zamana kasashen su ne suke buƙatar kuɗin ƙasar Najeriya domin su same shi in sun zo su sayi kayan Najeriya, shi ne sai darajar kuɗin Najeriya ta ƙaru. Amma idan ƙasashe cewa za su kawai kowa ya ɗebi kuɗi ko na Najeriya ne in ka je za mu karɓa, ba wannan ba yana nufin kuɗinka zai ƙara daraja ba. Kuɗinka dai zai samu shiga a duniya, za a san sunansa. Amma ba shi ne ba. Daga sanda kasashen Afirka suka san yadda za su sana'antar da kayansu, su ma za su yi kasuwanci da sauran ƙasashen duniya. Su sana'antar da nasu, mu ku sai kaza a wajenmu, mu ma mu sai kaza a wajenku, ba tare da kawai ku sai kaza a wajenmu, ku sai albarkatun ƙasa a wajenmu, mu kuma mu zo mu karɓi kuɗin da kuka ba mu, mu zo mu sai kayayyakin da kuka sana'antar da abin da kuka saya a wajenmu ba. To wannan shi ne zai haɓaka tattalin arzikin ƙasashe masu tasowa, musamman Najeriya, daga sanda ita za ta sana'antar da abin da waɗansu ƙasashe waɗanda ko ba za su iya sana'antar da wannan abun ba, ko kuma yin wannan abun a ƙasarsu zai zama musu da wahala, sai su gwamnati gwara su zo Najeriya su siya, to wannan shine zai sa kudin Najeriya a bukace shi a kasuwar duniya domin a sai kayan da Najeriya take sana'antarwa. Wannan shine zai daga tattalin arzikin kasa.
Batun nan na a ƙarshe malam na a aiwatar da amfani da kudaden Najeriya a kasar Burtaniya ko ma kowace kasa ce, kamar yadda bayanai suka gabata ya nuna wasu mutane ne waɗanda za su iya zuwa waɗannan ƙasashe kenan su yi mu'amala ta kasuwanci ko ta sha'anin karatu ko ta ziyara ko wani abu mai kama da haka. Idan ka duba mizanin waɗannan mutane ko matsayinsu a rayuwa, za ka iya cewa ba talakawa ba ne fitik. Wannan tsari wani tasiri zai yi a kan ɗan wato mutumin da yake ɗan Najeriya talaka ne fitik? Misali idan aka ce Burtaniya ana tana amfani da kudaden Najeriya ko za a yi amfani da kudaden Najeriya a Burtaniya da China da America, wani tasiri zai yi akan rayuwar talaka ɗan ƙasa?
Talaka da baya yana da bukatar waɗansu kayayyaki, musamman ko bai bukaci na ƙasar Burtaniya ba, mai yiwa ya bukaci na China ko ya bukaci na waɗansu ƙasashe, saboda ƙasarsa ba ta sana'antar da komai. Yana bukatar abubuwa wanda na yau da gobe na rayuwa. To kullum ni abin da nake faɗa shine wannan karɓar kuɗin Najeriya a waɗansu ƙasashe ba shi da wani kyakkyawan tasiri akan talakan Najeriya na ya sauƙaƙa masa farashin kayayyaki. A'a, yana sauƙaƙa wa mai siyo kaya ne da zai kawo Najeriya, shi ma ba sauƙin kuɗi ba, ka sauƙin kuɗin musaya yake ba shi cewa ba sai ya
je wahalhalin musaya.
Wahalhalin musaya. Idan aka yi la'akari da wannan, me yiwa a ɗan samuwar abu ne, me yiwa shi talakan ma ba zai gane ba, ɗan raguwar wahalar idan masu shigo da kayayyakin, raguwar wahalar raguwar kusan sadaka.
Jama'a, anan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai muku sake jin mu da wani sabon shirin. Madadin bakon namu Dr. Lawal Yahya Habib da wakilin muryar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Solomon Abu tare da Chubahiro Dedone da suka shirya mana sauti, Nisa Lugarba ke muku fatan alheri ku kasance lafiya.
To yanzu kuma ga Babangida Jibrin da jaridun da suka labarin da suka dauke hankulan jaridun Najeriya.
Zamu fara sharhin jaridun ne da jaridar The Nation, jaridar kuma da tuwaito cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta kara fito da wasu karin sunayen ƴaƴan jam'iyyar PDP da ake zargi da wawushe wasu kudade na gwamnatin tarayya a lokacin da suke mulki. Sunayen na mutane 23 sun hada da tsohon ministan albarkatun man fetur da Zani Alison Maduke da ake zargi da wawushe naira biliyan 23 da kuma wasu dala biliyan 3. Sauran sun hada da wasu tsaffin hafsoshin sojojin kasar Najeriya da tsohon shugaban hukumar Kwastam. A ta bakin ministan yaɗa labaran Najeriya Lai Muhammad da hitar da sunayen, ya ce wannan kaɗan ne daga cikin sunayen waɗanda ake zargi da wawushe gwamnatin tarayya. Don haka ya yi kira ga 'ya'yan jam'iyyar ta PDP da su yi koyi da tsohon mataimakin shugaban majalisar dattijan Najeriya ɗan jam'iyyar PDP Sanata Ibrahim Mantu da ya ce ya tuba don gane da ayyukan ta'asa da ya ce sun aikata a ƙarƙashin jam'iyyar ta PDP. Sai kuma jaridar Daily Trust, jaridar kuma da tarwaito cewa gwamnatin Najeriya na binciken wani kamfanin ƙasar waje mai suna Cambridge Analytica da ake zargi da amfani da bayanan sirri na mutane miliyan 50 da ke amfani da shafin Facebook wajen sauya sakamakon zaɓuka a wasu ƙasashen duniya ciki har da Najeriya a shekara ta 2015. Jaridar ta Daily Trust ta rawaito kakakin fadar shugaban ƙasa Malam Garba Shehu na cewa 'yan Najeriya za su so su ji daga bakin jam'iyyar PDP da kamfanin Facebook da kuma kamfanin Cambridge Analytica a wani dalili yasa aka yi amfani da bayanan sirrin 'yan Najeriya wajen murɗa sakamakon zaɓe ko aka san haka. Sai kuma jaridar The Vanguard, jaridar kuma ta rawaito jam'iyyar PDP na mai da martani ga ɗaya daga cikin 'ya'yanta Sanata Ibrahim Mantu da kuma jam'iyyar APC mai mulki cewa ba ta da hannu a zargin da Ibrahim Mantu ya yi cewa ya taimakawa jam'iyyar da maguɗi wajen cin zaɓe. jaridar da Vanguard ta ruwaito kakakin jam'iyyar ta PDP Kola Olobodea a wata sanarwa bata aiki sanata Ibrahim Mantu ya gudanar da magudi a madadinta ba haka kuma babu wani dan jam'iyyar da aka taba umarta da ya gudanar da irin wannan magudi na zabe a ƙarshe sai jaridar The Guardian jaridar kuma da ruwaito cewa wasu barayin shanu da kuma garkuwa da mutane 750 sun sha rantsuwar kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da suke yi a ƙauyen Ancau dake karamar hukumar Kubau a jihar Kaduna. Jaridar The Guardian ta ruwaito kamfanin tallacin labaran Najeriya da cewa akasarin waɗanda suka tuban sun yi rantsuwa ba za su sake aikata laifukan da ake zargin su da yi ba a can baya. Akasarin waɗanda suka tuban da sun mika makaman su ga kwamishinan 'yan sandan jihar ta Kaduna. Ƙarshen sharhin jaridar namu na wannan safiya kenan. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibrin, yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mai magana mallam Ibrahim Profesor na Odubo, ran karamin hukumar gamawa ta Rajoji Najeriya da ke gidan ku. Ina shirin ana cewa da ruwan da mun fadi dai na kamar haka, ina kiran manyan malamai Najeriya ku tono duniya ga wada. Ku ji da ikirarin wannan darajar ku fada. Mun yi Allah kawo shi in salo kiji ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ni mai mallam Umar Akra Zongo. Assalamu alaikum rayina shine Muhammad Yusufu Resoro shugaban kasar Niger. Ya sace farin fulan da suka kama nan su ne suka tsaya har sun samu mulkin nan. Ya kamata abinda suna neman nan incin talakawa ne ya sa su sace su.
Assalamu alaikum, mai magana Muhammad Abul Babai yayin karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Muna rika sabannin murda fiye mun da ga jama'a jihar Yobe da aka sako ƴaƴan su wayanne ƴan bahar haram suka ibe da mun ba ƴan boko haram ne suka sace su ba ƴan bahar haram ne. Kuma ina roƙon jama'an Najeriya a cikin wannan gwamnati da addu'a domin daɗin goyo ne ya kawo zunkudo ba dan an ji daɗin zaman lafiya ba wanda isan ma inda yake yanzu. Zaman lafiya ne ya kawo cewa ba a tsama da ba a tsama da ko kuma a gwamnatin nan tana kaza da kaza. Duk zaman lafiya ne kafin wanne kaji da Muhammadu Buhari.
Suna Malam Audi Bese, ina ba da ra'ayina akan mai girma shugaban kasa. Gashi an kashe mana mutane zamfara, an binne sojoji guda 11 bai ta ya gane su ba, amma ya ta taron shekarar 67 na shugaban party nashi na kasa. Saboda haka shi a hadisin na Najeriya kenan, shi a hadisin APC, shi a hadisin APC masu yasu na kwarai.
Sunana Ɗan Fulani jihar Kebbi Bankuwa Sagu local government. Ra'ayina shi ne don Allah ina kira ga shugaban ƙasar Najeriya da ya taimaka hidima Fulani labi ko ana samun sauƙin matsalolin da ake ciki.
Mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kai ce.
Rundunar sojan Rasha ta ce akwai kwale-kwalen yarjejeniya da ke baiwa mayakan 'yan tawayen Siriya da suka rage a yankin Guta damar ficewa daga yankin. Wannan da zai baiwa gwamnatin Siriya iko baki ɗayan na dukkan ƙauyuka da ke kewaye da birnin Damascus bayan matakin soja da na makonni 6 da ya kashe fararen hula 1,600. Yanzu 'yan tawayen ba su tabbatar da wannan rahoto da Rasha ta bayar ba, kana kuma babu wani bayani akan lokacin da za a fara kwashe mutane daga wurin. Amurka ta hana wani ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Asabar da ke kira da a gudanar da bincike akan yadda Isra'ila ta yi amfani da albarusai na ƙwarai akan Falasɗinawa da suka gudanar da wata gagarumar zanga-zanga a zirin Gaza. A cewar wani jami'in diflomasiyya a kwamitin sulhu, a zanta wadda ya yi da kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa. An kashe mutane 18 a cikin wasu tashe-tashen hankula a wurare daban-daban 3 a jiya Lahadi, yayin da sojojin Indiya suka gudanar da wani mataki na yaƙi da ta'addanci a yankin Kashmir na ƙasar Indiya.
To madalla, yanzu kuma a ƙarshen shirin kenan gaba ɗayansa, sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam tare da Yusuf Aliyu Harande. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Baba Yakubu Makeri zai taimaka muku gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan John Ellison. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku ni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.